أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديعتا تبتغ ألا ميقرما دبوايا دي قدر تامن حدوا أولا ساهيا تلحدي a yau muna sha biyu ga wata na safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 19 watan 9 miladiya ta 2021 wannan zai zamanto zama na biyu insha Allah ta'ala a cikin bayanai da suke da alaka yaya za a yi mu gyara tarbiyyar ƴaƴanmu dubi zuwa ga yanda tarbiyya ta lalace ta sukurkurce abubuwa suka shige cikin juna aka rika kyankyaso wasu yaran da basu san mustaqbal ɗinsu a rayuwa ba basu san mustaqbal ɗinsu a cikin abin da ya shafi addini ba bima'ana ba su san yanda goben su za ta kasance ba saboda sabubban da suka dokan makawunan su ko kuma turban da mahaifansu suka dora su a kai ya zamanto turba ne wanda ba ta kullewa bima'ana ba a aifan da mai ido da a saman wannan turba bayan sauraron abubuwa guda hudu da muka yi wanda kuma shine wasiyar da Luqman yayi ga dan shi bayan ya mushi bayani akan abin da ya shahi cewa ya nisanci duk abin da yake zalunci ne wanda wannan kuma zaka kimsa wa yaro haka a cikin rayuwar da yake ta yau da gobe al insanu ananiyun bi tabaihi dan adam a dabi'ar shi iya da son kai iya da son shi dai kawai shi to a cikin rayuwar da ake uwaye mata da uwaye maza yau da gobe da yanda kuke mu'amalantan shi da yanda yake mu'amalantan kannin shi da yayin shi da abakan shi da wane ne za a rika yi a hankali ana kwatanta mushi cewa kar ya zamanto shi mutum ne mai son kanshi saboda in ya tashi da wannan ɗabi'a shi yake kai shi zuwa ga ya harari na wani ya ɗoka bima'ana saboda shi kanshi kawai ya sani bai san cewa ba a imani yana cika ne ya tumbatsa a lokacin da dan uwa musulmi ya zamanto yana so abin alherin da ya same shi ya samu sauran ƴan uwan shi musulmai kenan haka za a karantar da shi a hankali cewa kar ya yi zalunci kuma ya sani cewa ƙarshen zalunci wani abu ne wanda yake yana hallakar da dan adam ya lalata mishi rayuwa wanda wannan za a riƙa kwatanta mishi a mishi bayani idan akwai ma wasu irin ababe na jan hankali da ake yi saboda yara a sa musu su rika kallon ga sakamakon ƙarshen al'amarin mutumin da ya yi zalunci da sauransu irin ababen da sun dace da abin da ya shafi tahiyya ta addini kenan wannan zai taimaka sosai kwarai da gaske wajen abin da ya shafi tarbiyya kenan a kula wa yaro kar ya zamanto azzalimi kar ya zamanto mai yin zalunci idan ya zamanto da wannan ɗabi'a ya tashi to idan ba a yi hankali ba sai an kai matakin da za a damƙa al'ummar gaba ɗaya a hannun shi a lokacin kuma zai rika karye inda ba gaba ya taka wanda ya taka raya wanda ya raya ya kashe wanda ya kashe abin da ya ga dama yana da haka kin ba komai bane ba wanda asalin abun yana da alaka da irin tarbiyyar da shi ya samu abu na biyar daga cikin ababen da hanyoyin da ya kamata a bi a tarbiyantar da yara a kula musu akan su yi sallah shine Luqman yake cewa ya bunayya aqimis salata ya kai dan dana kai sallah ka kiyaye farlanta ka kiyaye iyakokinta ka kiyaye ta yin ta akan lokaci a saman tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma aiki ne wanda zai hira ta yuwa akan uwaye mata imana saboda su suke tare da yara a mafi kaso mai girma daga cikin lokuta lokacin sallah yana gabatowa waɗanda suka kai su tashi su yi masallaci to ya kamata a musu ishara akan cewa su wane ku tashi lokacin sallah yayi ku yi alwala ana kiran sallah masallaci za su tahi su kuma matattakin da suke nan su ma a musu umarnin cewa su yi alwala lokacin sallah yana ana kiran sallah lokaci ya shiga sai su yi sallah to wannan dukkan gidan da ake kiyaye sallah gida ne wanda zaka samu iya da albarka iya da alheri akwai albarkar Allah tana safka a cikin wannan gida ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk Allah yake cewa lalle ka umurci iyalinka akan su yi sallah sannan kuma kai hakuri da jajircewa ta bangaren da ya shahi umurtan nan tasu kar kai kasa a gwiwa idan ka san suna da sakakin yin sallah ko hatta da mahaifiyar tasu ma wani lokaci sai ka same su gaba ɗaya ba su yi sallah ba wacce kin yi sallah ce kai ashe ban yi sallah ba to kaga wannan ba a maganar diyanta a irin wannan yanayi sai kai kokarin da zaka yi tsarin da in lokacin sallah yayi daga kaji kiran sallah to zaka kira ta a waya lokaci ko yayi yau da gobe da izinin Allah har su kai matakin da za su saba ya zama to suna yin ta a yanda ya kamata lalle dukkan magidanci a cikin abin da zaka samu na arziki shine Allah ya ce nahnu narzuquka mu muke arzuttaka mu muke arzuttaka kuma karshen al'amari kyakkyawa yana ga masu imani yana ga masu takawa masu jin tsoron Allah subhanahu wataala a lokacin da mutum ya kiyaye sallah to kiyaye sallah iya daga cikin mabudayyan arzikin da zai bude maka arziki a gidanka imana gidanka ba zai tuzarta ba ba zai kaskanta ba ba zai walakanta ba leya sidi me yasa saboda gida ne wanda ana kiyaye sallah a cikin shi gaba ta bakwai da ya kamata uwaye su kula da shi wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar kama danka bayanin cewa kai umurni da aiki wanda yake kyakkyawa sannan wanha 'anil munkari kai hani akan duk abin da yake baya da kyawu aikin da ba a so abin kyama to kai hani akan shi idan yaro ya tarbiyantu da irin wannan tarbiya sai kaga koda ya huto waje ya cakudu da wasu mutane to da izinin Allah sai kaga shi ya huto a matsayin mai nasiha duk inda an yi abin da ba daidai ba to shi kuma yayi bayanin cewa a wannan kaza ba kaza ba ya kamata ai kaza ya kamata umurni da aikin alheri ku tashi mu yi kaza zai gyara mana rayuwarmu zai gyara mana addininmu zai gyara mana kazanmu zai gyara mana kazanmu lalle yaron da ya taso akai irin wannan yanayi lalle tabbas zai tsinci kansa haka wanda wannan kuma yana da alaka da shi uban a karan kanshi gogan a lokacin da akai wani ba dadi ko kuma akai abin da bai kamata ba a gidan to yazo yayi nasiha ya fadakar yaron su gagayen da ake in an yi abin da ba daidai ba zawwa ake ayi jawabi a ja aya a ja hadisi ko kuma gurgudan halin abin da ya saba kena umarni da aiki alheri wani lokaci kuma ka tara su ka musu bayanin cewa kaza fa iya daga cikin karantarwar addini iya da kyau mutum ya kula da shi zai samu gata a wajen Allah subhanahu wataala zai zama ɗaya daga cikin mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauransu lalle yaro ya zamanto yana da a karantar da shi umarni da aikin alheri sannan kuma a karantar da shi yayi hani akan duk abin da yake ba na kirki ba abin da yake abin kyama ne to daga nan kuma zai tashi ya koma zuwa gaba ta bakwai wanda ya kamata a karantar da shi in kai umarni da aikin alheri kai hani akan mummunan aiki to maganar luqman ce da yake cewa dan shi wasbir ala ma asabaka yanzu bayan haka sai kai hakuri akan abin da zai same ka na cutarwa sannan tabbas dama zaka cutu idan kace zaka hudu wa mutane cewa kaza addini ne kaza ba addini bane zaka umurce su da alheri ka hana su akan kai hani akan abin da ya shahi ayyuka da suke basu da kyawu to lalle tabbas ba duka al'umma suka iya fahimtar haka ba wasu za su tashi da su sa duk abin da suka mallaka su sa ba da karhin su su ba da tunanin su akan ya za a yi su rushe ka ko kuma su rushe abin da kake kira zuwa gare shi kenan idan haka ta faru wasbir ala ma asabak kai hakuri akan abin da zai same ka na ba dadi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم yace kaga mutumin da yake da imani wanda yake hakuri akan cutarwar da mutane suke yi a gare shi afdal wannan shine yafi sama da wa sama da min almu'min alladhi la yukhalitu an-nasa sama da mai imanin da baya cakuduwa da mutane wala yasbiru ala adahum, sannan kuma baya haƙuri akan cutarwansu. Kenan ka jagulu da su, ka gormaya da su, a buga sosai, amma kuma ka yi haƙuri akan abin da ya shafi cutarwansu. To wannan iya da muhimmanci ƙwarai da gaske. Kenan ka zamanto mai cakuɗan mutane, idan umarni da aikin alheri ya kama ka yi, idan hani ya kama ai hani akan mummuna ka yi, sai ke ce inna zalika, kaga wannan al'amari na umarni da aikin alheri da hani akan mummuna, la min azmi, inna zalika min azmi al'umur, lalle wannan iya daga cikin mafi girman al'amara, ya'ni ai as-sabru ala adhan nasi liman azima al'umur. Kenan haƙuri akan abin da ya shafi cutarwa mutane, to iya daga cikin mutumin da ya azama, mana mutumin da ya karfafi kanshi, kuma abu ne wanda yake iya daga cikin abubuwa masu girma. Da haka ka kwatanta wa yaranka cewa lalle zamanto mai umarni da aikin alheri da zamanto mai hani akan mummunan aiki. Za ka samu a makarantu ne abin da ya shafi na boko, ko abin da ya shafi na irin na karatun addini da sauransu, za ka samu akwai yara matasa masu hankali da za ka samu su ake cewa ƙungiyoyin da suke kira zuwa ga addini. Bana za ka ga suna kiran mutane, lokacin da kira su ne, misali sai ga an haɗa matasa, ana musu nasiha, ana musu faɗakarwa. Wannan ba ƙaramin alheri bane ba, ba ƙaramin alheri bane ba. Sannan ka karanta tarihin gwaraza, ‘yan gwagwarmaya da sauransu waɗanda sun taka rawan a zo a ganye ɓangaren da ya shahi rayuwa da addini, za ka ga mafi yawancinsu suna da alaƙa da irin waɗannan mutanen da suke fara kira tun a cikin makarantun da suke ciki. Kaga a lokacin ma tun yana ɗan ƙarami, a lokacin ma umarni da aikin alheri hani akan mummuna. Sannan ‘yan uwa musulmi, azidukum minal baiti shi’ira, iya daga cikin muhimmancin da irin wannan aikin yake da, a duk lokacin da zaka ce wa mutane su yi kaza ko kuma su bar kaza, to wallahi duk kai tsaye zaka ji cewa kaman kanka ne kake fadawa. Kenan abu na horko ka himma wani ya saurari abin da zaka faɗi, kai ne horkon wanda zai fara amfana, saboda kana ma kanka caji ne, bimana kana ma kanka lissahi da raskwana. Wai wannan abin da addini yake bayani yanzu kai kake ambata shi a saman halishinka, kai akan wannan abin kai a ina ka kwana? To kaga lalle alheri ne mai girma wannan, kuma yana taimakawa mutum akan ya bar wasu abubuwan da ba su da kyawu, saboda wata ran zai zo yi wa'azin amma kan shi ne ma wa'azin. To haka inna zalika min azmi al'umur. Abu na takwas da ya kamata uwaye su ba da muhimmanci akan shi wajen tarbiyantar da ‘ya’yansu shi ne abin da Luqman yake cewa wala tusa'ir khaddaka lin-nas, ai la tu'rid wajhaka biwajhika 'anil nas idza kallamtum, idan zaka yi wa mutane magana to karka kawar da huskanka game da su, ya zamanto kaman baka da himmantuwa akan su, ihtiqaran minka lahum, kana mai halin ko karina su, wastikbaran alaihim, ko kuma abin da ya shahi girman kai. Imana in zaka mutane magana to ka musu magana a halin da kenan kana huskantar su, kada zamanto kana magana kanka yana wani waje kuma kana ma wani mutum babban magana. To kaga wannan bai daga cikin tarbiyya, duka iya daga cikin abubuwan da ya kamata a karantar da yaro tun yana ƙarami, ya kamata idan ya haɗu da babban su yi, ya kamata ya gaisa da su, ya kamata da sauransu, saboda kada ya je ya girma amma duk inda ya wuce a riƙa wannan yaro irin girman kan tsiyan da yake da, ko manyancen shi ya yi yawa ko kazan shi ya yi kaza, saboda yana ga kowa ba komai ba ne ba, ko girman kai ko kuma rashin kula da rashin lura kawai. To wannan shi ma iya daga cikin abin da Luqman ya karantar da ɗan shi. Gaba ta takwas shi ne kenan bayani a kan abin da shakakka kawar da huskanka game da mutane. Sai abu na tara, sai ce wala tamshi fil ardi maraha, kar ka yi tahiya a ban ƙasa a halin kana nuna girman kai, bimana ka riƙa tahiya a saman doron ƙasa, kai ka ce ƙasar in ka taka rushewa za ta yi kura makamancin wannan. Wannan shine bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi akan cewa innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala qula, duk yanda zaka rika jin kana jijji da kanka, yanzu ka duba ka gani zaka ga wasu samari zaka ga suna tahiyya hadahumullah, Allah shirye su, kaga mutum yana daga kirji, yana daga kahoda, yana daga karan hanci, yana tattaka ƙasa irin yanda ya ga dama. Allah ce ka gama girman kanka, baka isa ba, baka da ƙarhin da in ka taka za ta lomatsa, a ce ai ga titi kaza baya biyuwa, a ce lahiya, a ce haba, kuma kun sani ai wane biyo shi, haba malam kana bata ma kanka lokaci ne, ba yanda za a yi haka ya faru. Daka da yanda za ka riƙa jin cewa kai ba dama ne, kana daga kahoda, ana ta abubuwa, to wallahi ba za ka taka ƙasa ba ta rushe. Haka kuma yanda za ka riƙa daga kanka, kana daga karan hancinka, Allah yace walan tabluga al-jibala qula tsawonka ba zai kai tsawon dutsi ba in ya kai ka daga kanka kai wane ne duk wani dutsin da kaje gindin shi ka tsaya zaka ji cewa kai din a kasan shi kake shine a saman ka daka be kai abin da Adam zai rika daga kai ba yana tahiya irin ta cika da kasaita da tumbatsa wannan bai daga cikin dabi'ar mai imani uwaye su karantar da diyan su haka in zaka kai tahiya tahiya tsaka tsakiya ba tahiyar take nuna kasawa ba kamar da Umar ibn al-Khattab Allah ta yarda a gare shi ya ga wani mutum ya takwarkashi yana wani tahiya a jagule yake tambaya wannan ko me yasa mishi aka ce ai tsoron Allah ne Umar ya bigi gadan bayan shi ce tashi da tahiya in baka ji ba daukaka da bunkasa da abin da ya shafi musulunci ai ba nukusha zakai ba ka zo ka nukushe gaba ɗaya ka takwarkashe ka nuna cewa komai ba komai bane ba sannan ko ba so mutum ya girman kai kenan tsaka tsakiya khairul umur awsatuha kar ka rika taya kana takama kana jijji da kai kuma kar ya zaman to kana tahiya kawai ga ka kamar wani mutumin da yake masaki kura makamancin wannan kenan wannan a karantar da yaro haka wannan iya daga cikin abin da zai taimaka mushi yanzu zaka samu yara matasa suna irin waɗannan tahiya wadda babu gairi babu dalili kaga mutum yana tahiya yana ta bubbudewa kaman kai ka ce a garin zai ba kowa kashi la'allaha kai ke tsammahani a cikin ran shi to wannan gaskiya iya da alaka da tarbiyyar tashi da ya samu wajibi ne yayi muraja'anta laka kiyaye koda mutum ya girma ya ji wasu dabi'un da addini ya hana yayi kokari ya ji tsoron Allah ya fasa abu na goma daga cikin hanyoyin da ya kamata mu tarbiyantar da yara shine bayanin da ya mushi cewa inna Allaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur wannan girman kan da kake da jijji da kai da kake da burge kanka da kake da wannan makamancin wannan ka sani cewa Allah baya son dukkan mutumin da yake mukhtal mutumin da yake jijji da kai yake jin yana burge kanshi fakhurun mi alfahari Allah baya son irin wannan mutumin to ina anhwanin rayuwarka a ce kai yau Allah baya son ka to ina zaka saranka a ce Allah baya son ka gaba daya kaga kenan dukkan siffar da ko kuma aikin da zai jayo maka cewa Allah subhanahu wataala ya kika lalle tabbas in dai kana da hankali wajibi ne ka nisance shi kenan mutun ya karantar da diyan shi cewa abin da yasa aka ce muku kakku girman kai saboda ga karshen al'amarin Allah mai girma da buwaya baya son mai girman kai baya son mai alfahari da cika baki da cewa ni ne kaza ni ne diyan waye ni ne wani ne kamar zaka samu wasu matasa an tarbiyantar da su akan haka idan baban shi wani mutum ne mai kuɗi idan baban shi wani mutum ne wanda yake mai matsayi idan baban shi zamanto wani mutum ne mai na dangi so daga an taba shi zai rika ce a ni dan wani ne ho ni zaka taba mafi yawanci sai kaga yara an tarbiyantar da su tarbiyya sai kaga sun tashi a matsayin wawaye imana kawai wawa ne zaka ga gashi nan ya girma Allah amma kuma sai kaga cewa kan mu'amalance shi sai kaga sosai ma baro ne kwarai da gaske mana bai da wayo ko kada wanda me yake kawo haka saboda yana ga cewa alfaharin abin da yake alfahari da shi ko na cewa mahaifin shi matsayi kaza ne ko na cewa mahaifin shi matsayi kaza ne a dukiya ko na cewa mahaifin shi su ɗan gidan su wane ne to lalle ka kwatanta wa ɗanka cewa kare zaman to mai alfahari kare zaman to mai jijji da kai a daga lokacin da ya zaman to mai girman kai wato wajen ce kai labari bai taso ba Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata a cikin hadisul qudsi yace duk wanda ya jayayya da ni a cikin girman kai Allah yace sai na halakar da shi sai Allah ya kaskantar da kai ya walakantar da kai ya wance kalar da kai tun anan gidan duniya abu na 11 daga cikin hanyoyin da ya kamata a tarbiyantar da yaro yanzu an ce mishi kare irin waccan tahiyar sai ka ce mishi waqsid fi mashika ay imshi mashiyan muqtasidan kai tahiya tsakatsakiya wadda babu nawa a cikinta sannan kuma kar da saukin ka yayi yawa yanda za a iya gane cewa wannan mutumin ku anya ma daidai yake kenan kana tahiya buja sauki yayi yawa ba san haka sannan kuma ba a san sando hankali kana tahiya shi ba alama ce na cewa kamar bakar lahiya ko kuma a kokollo ka batar lahiya ana so at-tawassul tsakatsakiya ya zamanto tahiyyar da za ka yi tahiyya ne tsakatsakiya kenan ba tare da nawa ba da yawa sannan kuma ba tare da sauki mai yawa ba to waɗannan duka ana karantar da yaro a cikin sifofi da tsarin halin tsarin rayuwar shi tsarin halayen shi da sauransu abu na 12 da Luqman yake faɗa wa ɗan shi a ɓangaren da ya shahi nasihantar da shi da yi mishi gargaɗi yace waghdud min sautik ay la tubalir fil kalam ka takaita sautinka ka ɗaga ka takaita muryarka kar ka cika surutu ya zaman tu yaro ne dan karbi amma an ya fara surutu sai kai zamanin abun mala ina cha 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 baya shuru in ma fada yazo ko ina yazo ko kuma duk inda aka hadu za ta tattauna za ka ga cewa idan ya rike mi gannan da kike kira shi da suna magana karab to fa ba wanda zai magana to wannan duka iya daga cikin abin da za ka karantar da shi saboda in surutun shi yayi yawa to ƙarya zai yi kuma ya rika fadin abubuwan da ba haka nan ba kuskuren shi yayi yawa amma idan zaman to shurun shi ne kadan to lalle tabbas kuskuren shi zai zaman to kadan ne kenan kar ka riga daga muryarka fi ma la fa'idata fihi a cikin abin da babu fa'ida a cikin shi kar ka riga daga muryarka yanzu misali matasan da za ka ga su kwana suna ihu a saman titunan anguwan su su hana ubannin su barci su hana marasa lahiya barci su hana masu yunkurin bautan Allah subhanahu wataala yin abin da ya kamata ta hanyar ko su su rika waƙe suna ihu da idada da kansu ko kuma a su doko wani amfili su sa waka duk su bi anguwar gaba ɗaya su dumama kowa ya zamanto kawai wannan sautin ne shine ake ji a ko'ina wannan baya halatta a matsayinka na matashi ka ji tsoron Allah kuma uwaye tun a matakin fari in kaga irin waɗannan halayen ka kwatantawa ɗanka kaga irin haka bai kamata ba saboda akwai wani mutum yanzu baya da lahiya so yake barci akwai wani yaro ne karami ya falka daga barci ana so ya koma abu duka ya gagara abubuwa gaba ɗaya su bi su rikice ku kwana kuna sauraron kiɗi a cikin kunnuwan ku babu kai babu dalili to ka karantar da ɗanka cewa wannan iface iface da sanya mutane ihoce ihoce baya halatta baya cancanta kare shiga cikin haƙƙin mutane Allah zai tambaye ka iya adadin mutanen da ka takura musu ka shiga cikin rayuwarsu ka sa suke ta sauraron kiɗi ɗiyan su koyi waka saboda sautin yana shigowa cikin gidaje kaga wannan rashin adalci ne kai ka kama wata hanya su kuma so kake ka ɗauki laifin wasu mutane hallau ka ɗora a gadon bayanka to Allah kiyaye sannan yake cewa inna ankara al-aswati la sautul hamir lalle ka sani cewa mafi kyamatuwan sauti shine sautin jakkai limana jakki shine yake boda to kai dan dana kar ka zama kaman halin ka halin irin jakki yanzu ka duba ga kattan da zaka suna ihu ihun da za su yi kaga kwatanta shi da ihu irin na jakkai kaga abin yana suna tahiya da juna mujahid yake cewa inna aqbahal aswat mafi kyamatuwan sauti yace la sautul hamir shine sauti na abin da ya shahi sautin jakki wannan kuma yana maka nuni akan lalle wajibi ne a matsayinka na matashi wajibi ne a matsayinka na mai imani ka kiyaye irin waɗannan ihoce ihoce wanda ana samun sunan da can wannan shine gabata mun da ya shahi gabata 13 daga cikin bayanan da malam zai mana akan abin da ya shahi hanyoyin da ya kamata a tarbiyantar to waɗannan ayoyi gaba ɗaya tun daga farkon su zuwa yanzu da aka karanta suna ɗauke da shiryarwa kamar haka abu na farko mashru'iyyatu wasiyatul walid libnihi bima yanfa'uhu fi dunya wal akhirah akwai shar'ancin cewa mahaifi ya rika ma ɗan shi nasiha a cikin abin da zai amfani yaron nan a nan gidan duniya da gobe kiyama kaga Luqman duka biyu hada wasu abubuwa akan lahira wasu abubuwa akan duniya ga yanda ya kamata ka rayu ga yanda abu na farko da ya fara mashi kuma daga haƙƙin Allah ya fara yace la tushrik billah kakkai shirka ga Allah saboda shirkan nan shine abin da zai ruguje ma rayuwa yanzu nawa zaka samu mutum ma'aikaci ne babba ya girma yayi kuɗi yayi kaza amma kuma lurushin samun tarbiyya ta abin da ya shahi ɗayan ta Allah subhanahu wataala sai ga ya fada cikin wani kwatami kwatamin da la'alla a ran zai je halaka sai ka same shi shirkace shirkace da sihirce sihirce da tsubbace tsubbace ya wannan abin da shine yayi imani da shi ya yarda wani kai bokayen ma original din da su ne ya yarda to kaga ina amfanin girman shi ina amfanin kuɗin shi ina amfanin wane ne shi gashi nan ya tike a matsayin mushriki yana shirka ga Allah subhanahu wataala sannan kuma yana ga cewa wannan abin shine rayuwar shi in aka ce ba zai yi ba to ai ba zai rayu ba ko kuma yana ga mulkin da yake hannun shi zai kubce ko kuma kuɗin da yake hannun shi zai kubce ko kuma kazan da yake takama da shi da lahiyar da yake takama da ita yana ga idan ya samu matsala da wane wannan abin yana iya samun matsala abinda an san haƙƙi ne na Allah shi kadai kaga wannan bai tarbiyyantu ya samu ba tarbiyya ta cewa ya bunayya la tushrik billah lalle mu uwaye a kiyaye ayi kokari a karantar da yara su san ɗayan ta Allah su san girman Allah subhanahu wataala su san Allah shi yake in Allah ya baka shi yake bada in ya hana shi yake hanawa dukkan da badawa da hanawa duka hukunci ne a hannun shi in ya baka kai godiya in ya hana ka roke shi ya baka ba mai cutarwa ba mai amfanarwa ba wanda sai cutar da kai wani abu na cutarwa ya same ka to Allah ya kadarta dama abun ya same ka wani abu na alheri ya same ka dama Allah ya kadarta abun na alheri sai ya same ka duk wanda daga cikin ɗiyan adam da zai zama kuranga zuwa ga isowar wannan ni'imar ta Allah zuwa gare ka to shi a matsayin sababi yake amma wanda ya baka Allah ne baka to duka irin waɗannan bayanai suna da muhimmanci yaro idan ya san su tun daga haka a lokacin da ya girma rayuwa ba za ta bashi wahala ba duk a yanayin da ya tsinci kanshi zai godiya ga Allah subhanahu wataala sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da ayoyin da suke karantar da mu wajibcin godiya akan ni'imar Allah ku ta godiya ga Allah ko abinci aka ci yara kankana aka kare a karantar da su addu'ar da ake yi in za a fara cin abinci in an kare kuma amma Allah godiya saboda Allah ya karo wani albarka na daban Allah ya karo wani abincin na daban ta hanyoyin da ma ba ku tsammani to kaga misali kai kace kai addu'a mahaifiyar su tace tai addu'a su diyan suka ci suka yi addu'a kaga Allah zai kara muku daga ni'imar shi bisa ga ka'ida ta la in shakartum la azidannakum sannan kuma haka ya sani cewa sare da zumunta iya daga cikin abubuwan da suke wajibi a kanshi karkashin waɗannan ayoyin da shi Luqman ne ya bayani ga dan shi sannan abu na gaba shine wujubu ta'ati alwalidain akwatantawa yaro wajibin cewa dole fa ya da'a ga uwayen shi suna da haƙƙi a kanshi na cewa dole yi da'a yi biyayya a gare su da'a da zai yi a gare su da biyayya da zai a gare su amma fi ghairi ma'siyatillah kai da zaman to a cikin sabawa Allah subhanahu wataala ne saboda me saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga wani halitta a cikin sabawa mahalicci shine Allah subhanahu wataala sannan kuma yake cewa la da'ata li ahadin fi ma'siyatillah innama da'atu fil ma'ruf babu da'a a cikin sabawa Allah subhanahu wataala ba za a ma kowa da'a ba yace in dai sabawa ma Allah ne yace innama da'atu fil ma'ruf yanda ake samun da'a ga Allah subhanahu wataala abin da yake cikin abin da yake na kyautatawa da daidai wanda addini ya rarrashi a cikin ayoyin nan ɗan uwa a gurguje za mu fahimci cewa lalle wajibcin bin tafarkin masu imani masu dayanta Allah subhanahu wataala sannan kuma kar mutun ya bi hanyar mutanen da suke kirkire da kage a cikin addini duka ka kwatantawa danka haka saboda tsayawa akan madarar addini shine abin da zai tabbatar kasancewa kuma ya fandarewa wannan kaga zai je halaka abu na shidda da ya kamata za mu karanta karkashin wannan aya muraqabatullahi ta'ala fi sirri wal alani sannan kuma wa adami al-istighfaf bil hasanati was sayyi'ati mahma qallat aw saghrat ubangiji subhanahu wataala yana muraqaban mu yana lura da mu a cikin abin da muka yi a bayyane da abin da muka yi a boye sannan kuma kar mu rena aikin alheri sannan kuma kar mu rena aiki wanda yake na banna kenan aikin alheri kan mu rena shi komai karancin shi mu yi aikin banna shi ma kan mu rena shi komai karancin shi mu bar shi qallat aw saghrat kadan ne ko da yawa ne wannan duka ayoyin sun karantar da mu haka sun karantar da mu wajibcin tsayar da sallah da rukunnanta da wajibin da yake cikin ta da samun nutsuwa a cikin ta da umurni da aikin alheri da hani akan mumuna sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi bayani akan haka wallahi yake cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda yaga wani aikin kiyama a cikin ku falyughayyirhu biyadihi ka sauya da hannunka idan zaka iya idan ba zaka iya ba fa bi lisanika ka sauya da halshenka kai bayani idan ba zaka iya ba fa bi qalbihi ka sa ka ki abin a cikin zuciyarka wannan shine mafi rauni imani wannan ƴan uwa iya daga cikin abin da wannan aya ta karantar da mu sannan da yin hakuri akan duk abin da zai same ka mai dadi ne kuma mara dadi ne sannan kuma da haramta mana girman kai kar mu zamanto masu girman kai kar mu zamanto masu tahiyya muna duru muna daga kirji da sauransu sannan kuma mu zamanto masu tahiyya a daidaice kar mu zamanto muna sauki da yawa kuma kar mu zamanto muna nawa da yawa sannan kar mu rika daga sautin mu a halin da a cikin abin da baya da wani amfani a cikin rayuwa bai da amfani a cikin du'a cikin lahi alahira sannan kuma al-i'tidalu fi kulli amrin min al-umur mu zamanto daidaitattu akan dukkan wata wani al'amari daga cikin al'amura kenan wannan ita ce wasiyya ta Luqman ga dan shi kuma mun zo karshen ta insha Allah yanzu gaba ta gaban Allah kai mu sati mai zawa zamu ji wasiyyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wanda yawa Abdullah dan Abbas wannan duka bayani ne akan yanda zaka tarbiyyantar da yaro ka karantar da shi kaga Luqman ga abin da ya ce wa dan shi yanzu zamu zo mu ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ma Abdullah dan Abbas ba fadakarwa akai dan saboda mu ma mu dauki wannan a matsayin abin da za hanyar da zamu tarbiyyantar da yaran mu saboda mu samu yara masu kimtsi Allah shirye mu shiri zuriyar mu gaba daya abinda muka hadu ne daidai Allah ba sa mu yi tarayya a cikin ladan Allah ba mu ikon aiki da abinda muka ji abinda ya kasance kuskure ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana بذل القدر كفاية. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.